sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Lahadi 14 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Yau ake gudanar da zaben shugaban kasa da ɗan majalisar dokoki a kasar Turkiya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gudanar da wata muhimmiyar ganawa da shugabannin Jamus a birnin Berlin. A yau Lahadi, tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya buƙaci kaddamar da zanga-zangar neman ƴanci a faɗin ƙasar baki ɗaya.
To kanun labaran kenan. A ɓangaren rahotanni za ku ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsaki na ci gaba da caccakar matakin jam'iyyar APC mai mulki na ayyana waɗanda za su shugabanci majalisun dokoki na ƙasar.
Wannan ba daidai bane, wannan katsallan baka dane ga demokradiya, sannan kuma wannan maida demokradiya baya ne, kuma wannan yana rage ita kwarjini da kuma ita kanshi roman ita demokradiya.
Gwamnatin kasar Ghana ta sami amincewar asusun bada lamuni na IMF domin karbar bashin dala Amurka biliyan 3, duk da yake kasar na fama da dimbin bashi daga wasu bangarori na daban.
Na farko shine zai taimaka ma alkalumma da ya nuna cewa lamari na tattalin arzikin kasar Ghana ya raunana, musamman abin da ya shafi canji exchange rate kenan, sannan kuma yawan karin farashin kaya za samu ya ragu.
Za kuma ku ji sakamakon zaben fidda gwani na jam'iyyar NDC a kasar ta Ghana. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji shirin mu na matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf ke gabatarwa, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum alaikum ga cikakkun labarin. Yau ake gudanar da zaben shugaban kasa da ɗan majalisar dokoki a kasar Turkiya. Zaben na yau shine zai fayyace makomar shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda ya shafe fiye da shekaru 20 yana mulkin kasar. Shugaba Erdogan da abokin karawarsa a zaben na yau, Kemal Kılıçdaroğlu, na bayyana zaben a matsayin wanda yafi kowanne fitar masu kada ƙuri'a, kuma wanda ke da matukar mahimmanci a tarihin siyasar kasar ta Turkiya. Kazalika masu kula da harkokin siyasa a ciki da wajen kasar na bayyana zaben na yau da cewa yana da matukar tasiri a harkokin siyasar duniya. Wani mai suna Mustafa da ya jefa ƙuri'arsa a mazaben lardin Kadıköy a birnin Istanbul, babban birnin kasar, ya ce batun tattalin arziki shine babban abin da yafi damuwa da shi game da zaben. A cewar Mustapha, tattalin arziki shine al'amari mafi mahimmanci, musamman la'akari da yadda lamuran rayuwa suka sauya a ko'ina. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gudanar da wata ganawa muhimmiya da shugabannin Jamus a birnin Berlin. Jim kaɗan da kammala taron, ƙasar Jamus ta sanar da tallafin dala miliyan 300,000 tare da kayayyakin aiki ga rundunar sojojin ƙasar ta Ukraine, domin kifta a samu sukunin mayar da martanin da ya kamata ga sumaman da Rasha ke kai mata. Shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier shi ne ya karbi bakuncin Mr. Zelensky a fadar gwamnati ta birnin Berlin, inda suka tattauna muhimman batutuwa tare da mashawartansu. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya karrama shugaban na Ukraine da faretin sojoji na ban girma gabanin fara tattaunawa da sauran mukarraban gwamnati ta gaba da gaba. Mazauna birnin Khartoum sun ce hare-hare da ake kaiwa a birnin tsakanin bangarorin da ke fada da juna a yau Asabar na nuna yadda mayakan ba sa mutunta batun yarjejeniyar kare fararen hula gabanin ci gaba da hawa teburin tattaunawar tsagaita wuta a Saudiya. Mayakan rundunar sojojin kasar da na dakarun rundunar RSF na kaiwa juna hari a sassan birnin Khartoum a yau Asabar. Ko da yake a ranar Alhamis, rundunar RSF da mayakan rundunar sojojin kasar ta Sudan sun ce za su kiyaye yarjejeniyar ba da kariya ga fararen hula a yayin hare-hare. Al'amura sun munana a yau da safiyar Asabar din nan idan aka kwatanta da kwanaki biyu da suka gabata, a cewar Hani Ahmad, wani dan shekara 28 mazaunin birnin Khartoum.
An jima kaɗan Mahmud zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ci gaba da fuskantar martani kan matakin da jam'iyyar ta ɗauka na raba mukaman shugabancin majalisun dokokin tarayya ta 10 zuwa yanki-yanki har ma da ayyana sunayen waɗanda take so kan mukaman. Hakan dai ya janyo turjiya daga kausan suka daga shiyoyin kasar 6 da wasu kungiyoyi da ma masu ruwa da tsaki a jam'iyyar musamman masu tsan tsayawa takar mukaman. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
We are requesting that he reconsider his stance on the zoning arrangement and allow for further review by the National Executive Committee of the party.
Anan Adanu Azaya na kungiyoyi da ke goyon bayan jam'iyyar APC, wato APC Support Groups a Turanci, yake cewa ya kamata uwar jam'iyya ta sake duba wannan batu na rabon mukamai a majalisar dokokin kasar. Azaya ya ce kungiyoyin na kira da babbar murya ga sabon shugaban kasa da ya sa baki saboda uwar jam'iyyar ta sake lale a wannan batu na zaben shugabannin. Shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin Arewa CNG Jamilu Aliyu Taranci ya tsokaci ne akan wannan batu.
Idan dai har jam'iyya irin ta APC wadda ta tsaya kai da kafa cewa lalle zaben primary din wannan jam'iyya na hidda gwani kar a takaita shi a yanki guda, duk dan Najeriya wanda yake cikin dan jam'iyyar nan yana fitowa ya takara, suka tsaya suka hito mutane da yawa suka yi takara aka jefa ƙura'a, wanda ya samu Allah ya ba shi ya samu, aka gama wannan. Ita kasa ita hiddo ta kashe manyan makudan kuɗi wajen tabbatar da cewa an ba ƴan kasa dama domin su zabo mutane za su wakilce su a double level daban-daban. To mu ga dalilin da zai sa ba, yanzu kuma wasu sun hito suna agitation cewa lalle idan za a yi zaben majalisa ta 10 a ba wasu ne kadai sune za a ce kamar an sa su as anointed candidate. Wannan ba daidai bane, wannan katsan lamba kadai ne ga demokradiyya, sannan kuma wannan maida demokradiyya bayani, kuma wannan yana rage ita kwarjini da kuma ita kanshi roman ita demokradiyya.
A lokacin da yake nashi nazari kan zaben shugabannin majalisar, babban sakatare na kungiyar kwadago ta TUC Comrade Nuhu Toro ya yi bayani cewa
kullun tsarin mulki ya bada yanda shugabanni za a same su ko kuma za a yi shugabanci. So abin da ya kamata a yi shine a bar ƴan majalisa su zabi waɗanda za su shugabance su, don da a cikin duk ƴan majalisun nan kowanne yana da daman a bashi wannan daman. Saboda haka ba daidai bane a dauko wani a daura a kansu, ya kamata a bar su su zabi wane ne shugabannin su, domin in ba ya haka ba in ta je ta dawo dole za a samu matsala. Shi yasa ake samun za a zo a samu dokoki ma da ba wanda zai taimaka wa talakan Najeriya ba ne. Saboda haka muna ganin wajibi ne shugabannin ƴan siyasa su bar su zabi kowane ne shugabannin su za su zama, shine kawai adalci, shine kuma kasar mu za ta ci gaba.
Daya cikin masu takarar kujerar a majalisar wakilai wanda kuma shine mataimakin kakakin na yanzu Ahmad Idris Wasi ya yi karin haske cewa
farko tukuna na so in faɗa miki cewa hanyar da kuma inda muke sibirin kowa ya san inda yake, kuma na tabbatar miki in Allah ya yarda APC za ta yi rinjaye kuma za mu samu shugabannin nan zafi tuskan mun ce da duk abin da ke faruwa karshen bukatar majihaji sallah, kuma Allah ya yarda na tabbatar miki cewa APC za ta samu rinjaye.
A yanzu jam'iyyar APC tana da rinjaye a majalisar wakilai da membobi 162, PDP tana da 102, jam'iyyar Labour tana da 34, NNPP tana da 18, ABGA tana da 4, SDP tana da 2, sannan YPP tana da kujera 1. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuwa gaida Madina Dauda, ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan Washington DC, sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Ga alama an sami kwarekwaren yanayin tsagaita wuta a yankin zirin Gaza, inda mutane suka fara fitowa domin gudanar da al'amuran yau da kullum bayan kwashe kwanaki 5 ana musayar wuta tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. Jimlar Falasɗinawa 34 ne suka rasa rayukansu, yayin da wani Bayahudi guda ya mutu a karan battar da tawakana a kan iyakar Falasɗino da Isra'ila. Mayakan Falasɗinawa sun harba rokoki da dama yankin Isra'ila na zirin Gaza, yayin da sojojin Isra'ila suka mayar da martani ta sama, a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na AFP a yankin. Kazalika mayakan na Falasɗinawa sun sake mayar da martanin rokoki cikin Isra'ilan kafin daga bisani a sami yanayin tsagaita wuta, a cewar wani jami'in sojan Isra'ila. A yau Lahadi, tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya buƙaci a ƙaddamar da zanga-zangar neman 'yanci a faɗin ƙasar baki ɗaya. Mr. Khan, wanda aka sauke daga mukamin sa na burdaminsa a watan Afrilun bara, na fuskantar tuhumar rashawa da cin hanci. koda yake an ba da belinsa a shekaran jiya Juma'a bayan da kotun kolin kasar ta ayyana kamawa da kuma tsare shin da mahukuntan kasar suka yi a matsayin harantaccen al'amari. Tuni dai magoya bayansa suka yi zanga-zangar rashin nuna amincewarsu da tsare Mr. Khan, inda suka rinka cinna wuta a gine-ginen gwamnati da kuma tsare hanyoyin mota da ma lalata kayayyakin rundunar sojojin kasar. Yanci baya zuwa da sauki, dole ne a kwato shi kuma dole ne a yi sadaukarwa wajen yin hakan, a cewar Mr. Khan a wani sako ga magoya bayansa ta faifan bidiyo na YouTube a daren jiya Asabar.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To idan muka koma bangaren rahotanninmu, kasar Ghana na dab da karbar lamunin dala Amurka biliyan 3 daga asusun bada lamuni na duniya wato IMF, bayan da kasar ta sami amincewar kungiyar Paris Club, kwamitin kasashen da suke bin ta bashi a karkashin jagorancin kasashen China da Faransa. Daga Accra ga rahoton wakilinmu Idris Abdullah Bako.
Hakan ya bayyana a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ranar Juma'a da ke cewa kwamitin masu lamuni ya yi nazari kan yanayin tattalin arziki da kudi na Ghana, tare da dorewar bashi na dogon lokaci da kuma bukatar da ta yi na neman a biya bashin, wanda kuma kungiyar Paris Club ta amince da shi. Da yake jawabi ga wata tawagar limaman cocin Katolika da suka kai masa ziyarar ban girma a fadar shugaban kasa da ke birnin Accra, shugaba Nana Akufo-Addo ya ce matakin da kungiyar Paris Club ta dauka na nuni da wani gagarumin taki na farfado da tattalin arzikin Ghana. Shin wace kungiya ce Paris Club? Ko me yasa amincewarta ta baiwa Ghana kwarin gwiwar cewa IMF za ta amince da bukatunta? Tambayar da nayi wa Malam Nuhu Iliyasu, malamin tattalin arziki da harkokin kudi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana kenan.
Now Paris Club na wani kungiya ne da garuruna suka zo suka kewe duk garin da ke bi mu bashi. Mu garurunan ga muna so mu ke kama mun zama mu duba yaya za mu rige musu bashi ko yaya za mu basu lokaci su biya muna bashin ga. And so gari guda kar ya zama ya kewe ga kan da zai bar wannan garin nan ya biya bashin nan, ko ga lokacin da zai ba wannan gari ya biya bashin nan. So garurunan nan da ke cikin Paris Club na wannan kungiya sun zo together. Now in ka duba UK, in ka duba France, in ka duba Germany, sun fi goma da suke cikin wannan kungiya. Now inda muka je wajen IMF muka kewe muna neman wannan 3 billion bashin nan, sai IMF ya kewe bashin ku yayi yawa, so ku rage bashin ku sannan mu ba ku wannan bashi. Don in ba ku rage bashin ku ba, mu muka ba ku wanga bashi, ai kun doki bashin da muka ba ku nan ku biya bashunan ku. In ku yi aka kuma ta a cikin tattalin arzikin garin ku bai yi ya je gaba, zai ta koma baya ne kullu. And so ku goya ma waranda bashunan su na kain ku kama su rage muku bashi. In su rage muku bashunan ku kuma in yake garurunan da suka yi yawa suna cikin kungiya Paris Club na, ku goya musu kama su ba ku financing assurance kama su baza su dame ku da ku doci wannan kudin IMF su kubiya ba, and kuma sun ba ku lokaci ku yi ya kubiya wannan bashi.
Shin ko ta ya wannan lamalin dala biliyan 3 zai magance matsalar tattalin arziki da kasar Ghana ke fuskanta? Mai sharhi kan harkokin kudi da tattalin arzikin kasa Hamza Dijani ya ce
akwai amfanoni da dama da zai ma lamarin da tattalin arziki. Na farko shine zai taimaka ma alkalumma da ya nuna cewa lamarin na tattalin arzikin kasar Ghana ya raunana, musamman abin da ya shafi canji exchange rate kenan, sannan kuma yawan karin farashin kaya za a samu ya ragu. To wannan ku idan ya ragu zai taimaka ma lamarin na tattalin arziki, sannan kuma Ghana za ta iya tudoki wannan kudade su ta bunkasa lamarin na tattalin arziki ba waiwayawa zuwa wurin biyan wasu basu suka baki da ya ba. Sannan kuma IMF idan ta bada irin agaji haka ta ba da shawarwari yadda Ghana za ta iya tafiyar da lamari na tattalin arziki, kada a waye gari kuma Ghana ta koma wani masala na kakanikai kuma har ta ce za ta koma IMF wurin neman wani agaji. To ina jin wannan babu shakka idan kudaden ya shigo kudi $3 billion zai taimaka Ghana kuma a samu lamari na tattalin arziki ya farfado.
Shugabar asusun IMF Kristalina Georgieva ita ma a cikin wata sanarwa ta yi marhabin da sanarwar da kwamitin kula da lamudin Ghana ya bayar kan muhimmancin shirin tattalin arzikinta. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Ta gaida Idris Abdullah Bako. A kasar ta Ghana, babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta gudanar da zaben fidda gwani domin tsayar da yan takararta na shugaban kasa da majalisar dokoki a babban zaben kasar na shekara ta 2024 mai zuwa. Ridwanullah Abbas na dauke da karin bayani.
Sakamakon zaben dai da wakilai 354,664 sun kai a mazabu 277 ya bada mamaki a wasu mazabu a bisa la'akari da waɗanda ke rike da waɗannan kujeru da an kashe su. Misalin ABA Husaini na mazabar Sanarugu da Dr. Kwabna Danko mazabar Furu da Delasowa mazabar Kpando da kuma Edward Bawa. Sai kuma 'yan takarar da tun farko ake jin za su fuskanci takara mai ƙarfi, amma kuma sakamakon zaben ya nuna su suka yi nasara kamar Mutaka Mubarak na mazaɓar Asawasi jihar Ashanti da Muhammad Adamu Ramadan na mazaɓar Adinta da Senator Rawlings Akole Kuloti. Bayan an sha zaman jiran sakamakon zaben shugaban kasa, daraktan ayyuka na hukumar zaɓe Dr. Siribo wadda shi ne baturen wannan zaɓe ya bada sanarwa kamar haka:
"We were given the task to help supervise your election for you.
Yace, kun ba mu aiki, mu shirya muku zaɓenku tun jiya, gashi ya kai mu yau Lahadi. To amma ga sakamakon zaɓen. Mai martaba John Dramani Mahama ya samu ƙuri'u 297,603 abinda ya kama kashi 98.9, sai kuma John Kujibunsu wanda ya samu ƙuri'u 3,181 abinda ya kama kashi 1.1 ga baki ɗaya. Mun samu jimlar ƙuri'u 4,638 waɗanda aka yi watsi da su saboda sun lalace. Sai halattattun ƙuri'u 300,734 da kuma jimlar ƙuri'u da aka jefa da ya kama 305,437. Akan haka, a madadin maga kujerar hukumar zaɓe nake bayyana da John Dramani Mahama a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC da ya lashe zaɓen da kashi 98.9%. Chairman jam'iyyar Fifi Kweti ya gode wa kowa, sa'an nan ya ce yanzu aka so mafafataka zuwa zaɓen shekara ta 2024. Wannan takara dai na shugaban ƙasa tun da farko dada tsohon ministan kuɗi Dr. Dufo a cikin 'yan takarar, amma ana dab da so mazaɓen ya janye, shi ya sa ya saurar John Mahama da Kujibunsu. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta gaida Ridwanullah. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota biyo ya Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karbi a kasan ma.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdullahi, jagorar shirin. To, a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu duba dalilin da ke kawo tasgaro ga ci gaban ƙanana da matsakaitan sana'o'in fannin kirkire-kirkiren fasahar zamani da matasa a Najeriya ke fuskanta, da kuma hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshensu ta wajen samun tallafi daga waɗanda suka yi nasara a fannonin kenan, wato mentorship a Turanci, taimakon kuɗi ko cibiyoyin ba da horo daga gwamnati da kuma masu zuba jari. Bayanai dai sun yi nuni da cewa samun jagoranci daga waɗanda suka samu nasara a rayuwa ko suna da ƙwarewar ba da taimako akan duk abin da mutum ya sanya a gaba. Wato mentorship a turanci na tasiri ko kuma bada alƙibla ga waɗanda ake jagoranta. Shin waɗanne dalilai ne ke yin sanadiyar durƙushewar ƙanana da matsakaitan sana'o'in fannin fasahar kere-kere a tsakanin matasa a Najeriya? Malami a fannin fasahar injiniya a Jami'ar Teesside dake birnin Middlesbrough a ƙasar Ingila, kuma jagora mai tallafawa matasan Najeriya ƙarƙashin shirin ƙungiyar Arewa Youth Mentorship musamman ta fuskokin tallafin kuɗin karatu, kasuwanci da dai sauransu, Dr. Tariq Galadanci Ahmed yayi mana bayani.
To akwai dalilai da dama da yasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i na kirkire-kirkiren fasahar zamani ba sa dadewa idan aka fara su, ya hada da rashin bincike. Sannan banda haka akwai kuma rashin sanin waye ma customer din mutum, da kuma karancin kuɗi. Har ila yau akwai kuma karewar kuɗi, sannan kuma akwai rashin talla, ko kuma in ce karancin talla. To ta yaya mutum zai bi domin magance waɗannan matsaloli? Farko, bincike kamar yadda muke ta faɗa yana da matukar muhimmanci. Dole ne mutum ya yi market survey, ya tuye bincike kwarai da gaske, ya gano wannan sana'a tashi wani irin matsala take magancewa, sannan kuma su waye za su amfana da wannan kirkire-kirkire da yayi. Sannan kuma bayan haka dole mutum ya zama cewa ya tanadi kuɗi. Akwai hanyoyi da dama da mutum da ya fara harkar kirkire-kirkire ta harkar fasahar zamani zai iya amfani da wajen samun kuɗi, wanda ya hada da tallafi daga gwamnati, ko kuma akan nemi abin da ake cewa investors, waɗanda su suna da kuɗi, dama suna neman irin waɗannan sana'o'i ne da za su saka kuɗin su domin su samu riba. Akwai bashin banki da mutane suke ci, kamar irin su microfinance bank da suke taimakawa da dai sauransu. Kuɗin nan kuma zai amfani ne waje guda biyu. Farko, wajen assasa ita wannan sana'a tun farko, wato capital expenditure, sannan kuma da kuɗin da kake bukata. Zai iya yiwuwa wani lokacin wani abu da yake sa su waɗannan sana'o'i suke karewa, sai ga mutum ya samu kuɗin da zai assasa ita wannan sana'ar, amma kuma ba shi da kuɗin da zai ci gaba da tafi da harkar yau da gobe, wato abin da ke kira operating cost. Tunda dole dama kai tunani ba kana farawa za ka fara samun kuɗi ba, dole kai lissafi ka ga cewa to ga iya kuɗin da kake bukata, ga maybe kana da investors ne, ko kuwa ka samu kuɗi ne daga wani tallafi da gwamnati take bayarwa, ko kuwa a daga banki ne, zai kai ka wani tsawon lokaci da har za ka fara samun kuɗi da zai zama cewa ita wannan sana'a tana iya tafi da kanta. Sannan kuma akwai harkar abin da ya shafi tallace-tallace, wato dole ne idan ka fara sana'a ya zama cewa ka tallata ta, mutane sun san cewa ga abin da kake yi. Daya daga cikin manyan abubuwan da yasa wannan sana'o'i suke karewa saboda mutane ba su ma san da su ba.
Dr. Tariq ya kuma yi ƙarin bayani akan ababen da za su taimaka wajen ci gaba da dorewar ƙananan sana'o'i a wannan fanni na kere-kere.
To idan kana so ka tsara kirkirar fasahar ka domin ta ci gaba, dole ne ka nemi mentor, wato wanda zai taimaka maka domin bunƙasa wannan harkar kirkirar. To farko amma kafin ma ka fara neman mentor, dole ne ya zama cewa kai ilimi, kai bincike, kamar yadda na faɗa da farko, ka gano ma me kake bukata daga wajen shi mentor din. Dole ne ka zauna ka rubuta abinda ka samu mentor taimaka maka. Sannan idan ka lissafa waɗannan abubuwa, sai kuma ka shiga fagen nema. Akwai mutane da dama da suke a Najeriya, wasu suna kasashen waje, waɗanda suke so su bada lokacinsu domin su bada tasu gudunmuwar wajen tallafawa su waɗannan masu tasowa. So idan kai identifying abin da kake so, zaka hau yanar gizo ne kai ta dubawa. Akwai manhajoji daban-daban waɗanda suke professional abubuwa, ba wai harkar abin da zaka je na raye-raye da kada-kada ba, harkar abu da zai zama cewa abu ne da kake nema na mentorship. In ya so sai ya zama ka samu wanda zai taimaka maka. Da ka samu mentor, dama already ka san me kake bukata, sai ka gaya mishi to ga abin da ka fara, ga inda ka kai, ga kuma taimakon da kake so shi yayi maka.
A nasa bangare, malami a Jami'ar Sarki Fa'ad dake kasar Saudiya, kuma jagora a shirin kungiyar Arewa Youth Mentorship, Dr. Yakubu Sani Wadil, ya bayyana cewa akwai ababe da dama da ke yin tarnaƙi ga matasa masu basirar kirkire-kirkire ko kasuwanci su kai ga gaci.
Kamar yanda kika tambaya, gaskiya ne, dan yana daga dalilin da ya samu muka yi tunanin kafa wannan kungiya. Ma mun fahimci cewa akwai matasa da yawa a arewacin Najeriya da wato suna da basira ko ta karatu ko ta kere-kere ko ta kasuwanci ko wani abu, amma ba sa iya cimma gaci, kuma ba wani abu ne dalili ba, saboda ba su sami wato mentor wanda zai guiding din su, wanda yayi taba gwada abin, yayi nasara, ya nuna musu inda suke yi daidai, ya nuna musu inda suka yi kuskure, saboda kar su maimaita. To sai kiga kawai ana barin mutum ne da karan kansa, da abin da yayi ya gwada, in yayi nasara shikenan, idan ma bai dai nasara ba dare shine ya jiyo. So wannan ba karamin matsala bane gaskiya, ba wata al'umma da za ta ci gaba idan na gaba ba su jagoranci na baya ba. So wannan yana daga cikin manufofin da ya sa muka samar da wannan kungiya. Ya kamata da wanda suke sa'annun mu da wanda suke na gaba da mu duka su zo a hadu a ga kowa akalla duk wanda yayi nasara a wani fage. To ya za a yi kai ma ka dauko wani wanda yake yana buƙatar taimakon ka ka nuna masa shi ma yanda zai kai ga nasara a wannan. To wannan yana da matukar muhimmanci gaskiya, kuma ya kamata a gwamnatance ma a samar da wani tsari na mentorship din. Shine abinda dama guidance and counseling ya kamata a ce ana yi, to tunda da akwai irin wannan tsarin a ƙasa kamata yayi kawai ina ga inganta shi. Sannan ɗan kasuwar mu su ma su dinga janyo mutane, sannan su ma mutanen kuma waɗanda duk aka janyo su zama masu biyayya, su zama kuma masu amana. To dole sai su mentees din wato waɗanda ake horaswa din sun zama masu da'a, masu gaskiya, sannan su ma waɗanda suke koyarwa din mentors din kenan su kuma su yi hakuri, sannan kuma a kyautata niyya to sai ga duk abin da mutun zai yi ya sami nasara insha Allah.
Kazalika Dr. Yakubu ya yi ƙarin bayani a game da batun hada waɗanda suka samu nasara a duk fannonin da suke da kuma waɗanda ke buƙatar taimako. Yana mai cewa
ta yanda za a yi a hada wanda suka yi nasara da kuma wanda suke buƙatar tallafi dan su ma suka yi gagaci. Wannan wani tsari ne da idan aka fito da shi tabbas zai taimaka. Amma ina wato gizo yake sakar, dole sai ka samu su wanda suka yi nasarar kuma suka yadda suna so za su yi abin da ake cewa giving back to the society. To sannan ne zaka iya, koda kana so ka tallafa wa su waɗannan zaka iya. Kamar yanzu misali mu anan Arewa mentorship abin da muka yi shine sai muka tallata cewa duk wanda yake da sha'awa yana so zai bada gudunmawa, wato ya bada bayanai akan kansa, ya bada sai muka rubuta muka yi compiling muka hada a form. Can kuma masu buƙatar, to masu buƙatar ne suna da yawa, ko mutum ɗaruruwa nawa ka tara wanda za su taimaka din. In kika kwatanta da yawan wanda suke buƙatar taimakon sai kike ga wato in dan buyayyawa baya jimmai. To amma ni a fahimta ta ana yi yafi ba a yi. Ko mutum ɗaya ne ka tallafawa, to yafi a ce ka zauna baka tallafawa kowa ba. To sai kiga daga ƙarshe society din wato al'umma din ta kai gagaci an yi nasara, kuma yawan mu sai zama alkhairi a gare mu idan wanda suka yi nasara suna janyo wanda su ma suke da buƙatar a nuna musu hanya. To sai kiga an samu abin da ake so.
A yanzu dai ƙwararru daga fannoni daban-daban waɗanda suka fito daga arewacin Najeriya suna ƙara bada ƙarfi ga aikin bada shawara da jagoranci ga matasa masu tasowa a cikin ƙasar. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To gaida Halima Abdurrauf, kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata. Don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya. Kar aiwata.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau ake gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a ƙasar Turkiya. Zaben na yau shine zai fayyace makomar shugaba Recep Tayyip Erdogan, wanda ya kwashe fiye da shekaru 20 yana mulkin ƙasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gudanar da wata muhimmiyar ganawa da shugabannin Jamus a birnin Berlin. Jim kaɗan da kammala taron ganawar, ƙasar Jamus ta sanar da tallafin $300,000 tare da kayayyakin yaƙi ga rundunar sojojin ƙasar Ukraine domin Kyiv ta sami sukunin mayar da martanin da ya kamata ga sumaman da Rasha ke kai mata. A yau Lahadi, tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya buƙaci a ƙaddamar da zanga-zangar neman 'yanci a faɗin ƙasar. Mr. Khan, wanda aka sauke daga miƙaminsa na Prime Minister a watan Afrilun bara, na fuskantar tuhumar rashawa da cin hanci, ko da yake an bada belinsa a shekaran jiya Juma'a bayan da kotun kolin ƙasar ta ayyana kamawa da kuma tsare shin da mahukuntan ƙasar suka yi a matsayin haramtaccen al'amari.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya kula da sauti ya kuma bada umarni sai injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalam.